من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لاربا هدوغوتن رمضان biyar ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1435 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba. Muna fatan Allah ya samu dace. Muna karatu a cikin suratul Maida, mun tsaya kan aya ta 48, zamu tashi ta bayan ta. Na'am. A'udhu
billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
الله سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. Har yanzu dai Allah yana ƙara tunawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ƙara ƙarfafa shi ya jure cewa kai hukunci fa tsakaninsu, bima anzalallahu, da abinda Allah ya saukar. Wala tattabi ahwa'ahum, karka yadda ka bi son zuciyarsu, ra'ayoyinsu da son zuciyarsu wanda ya saba da shari'a, karka yadda da shi. Idan za ka yi hukunci, ka yi hukunci da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ya saukar gare ka. Wahzarhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilayk, ka yi taka zanzan ka kyale su, saboda kar su kai ga matsayin fitintanka, wato fitine ka, gabarin abun sashin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar zuwa gare ka, ba akan abin da ba daidai ba, zai sa har yayi tasiri a zuciyarka. Don haka Allah subhanahu wataala ce ka kula da su, ka kyale su, ka bar su, kar a kai ga matsayin da za su ne daidai, alhali kana annabin Allah kuma kai Allah ya saukar wa wahayi, har su kai ga sun janye ka, ka kyale sashin abun da Allah ya saukar maka, ka yi hukunci da sun zuciyarsu. Allah ce kar ka yi haka. Fa in tawallaw, in suka juye baya suka ce ba sa son abun da Allah ya saukar, fa'alam, ka sani, annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubi, Allah kawai yana so ne ya kama su, ya dandana musu azaba saboda sashin abun da suka kasance suna aikatawa na zunubi. Wa inna kaseeran minan nasi la fasiqun, kuma lalle ka sani da yawa daga cikin mutane la fasiquna, wato suna masu bidirewa dokokin Allah. Yan kadan ne kadai daga cikin mutane suke zama mutanen kirki. Wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'mini, haka Allah subhanahu wataala dukkan mafi yawan gulale da yake fadi zaka samu in yace mafi yawa zaka samu an cika abun da cewa abu ne wanda yake ba mai kyau ba. Zaka mafi yawan mutane sun fi sha'awan bijirewa dokokin Allah, dan kadan ne kawai a cikin mutane suke sha'awan biyayya ga dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta afa hukmal jahiliyyati yabghu, yanzu hukuncin jahiliya kawai suke sha'awa suke so, shi suke so abi. Yanzu a ce ga dokar Allah, ga tsarin Allah, kuma sannan ga wani tsari wanda ba na Allah ba, wasu mutane ne suka zauna suka tsara shi, a ce kuma za a fifita tsarin wani akan tsarin Allah. Yanzu mutane suna da ilimin da za a iya kwatanta tsarin su da a ce wai har ya fi tsarin Allah. Ai tsarin mutane in dai karo da tsarin Allah ya zama tsarin jahiliya. Amma hukumar jahiliya ce ya buru, yanzu mutane hukuncin jahiliya za su zaba, Yahudu da Nasara da mushrikai da ma duk kowa daga cikin wanda ya yarda da haka. Yanzu mutum ya yarda ya zabi hukuncin jahiliya. Wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun, waye wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala iya tsarin hukunci kyakkyawa wanda ya dace da kowa, ya dace da maza, ya dace da mata, ya dace da manya, ya dace da ƙanana, ya dace da fararen fata, ya dace da baƙaƙe, ya dace da kowane irin launi, ya dace da kowane yare. Babu wanda ya kai Allah iya tsara hukunci kyakkyawa wanda ya kai irin tsarin Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba kowa yake ganewa ba sai ga mutane yuqinuna, wanda suke sakankancewa game da Allah subhanahu wa ta'ala, suke sakankancewa cewa lallai tsarin Allah shine tsari mai kyau, suke sakankancewa cewa lallai abun da Allah ya yi shine daidai. Amma in ba irin wannan mutanen ba, duk yawancin mutane sukan iya jin cewa ayi wani abu sabanin abun da Allah ya yi a ganin su shine yafi. Daka hukuncin jahiliya a kullum bai dace ba a ce an kawo shi kusa da hukuncin Allah, balle ma wayar a ce an zaɗe shi sama da hukuncin Allah. Na
ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu al-yahuda wan-nasara awliya ba'duhum awliya
Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda aka faɗa tun a baya cewa wannan sura ita ɓalogaro take bayyana komai, sannan kuma sura ce ta ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Haka Allah ya gama duk abin da zai gama na wa'azi da saukar da hukunce hukunce da sauransu. Yanzu kam ana tarewa ne gaba ɗaya, domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ƙarshen rayuwarsa. Allah ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, kar ku yarda ku riki yahudawa ko nasarawa majibinta, wanda za ku ba su jibincin al'amarin ku, kuna gaya musu sirrace sirracen ku na addini. A lokacin da kuka tattauna akan addini, ku koma kuna gaya wa yahudawa da nasarawa, Allah sai kar ku yarda ku yi wannan. Dalilin saukan wannan aya shine wasu mutane guda biyu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, wasu sun ce, wasu riwayoyin malamai sun ce wannan aya sun sauka ne dalilin Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, lokacin da wa'incan sahabbai guda biyu, wasu kuma sun ce ayan ta sauka ne dalilin Ubay ibn Salul ra'isul munafiqin, wadda yayi jayayya da annabi sallallahu alaihi wa sallam akan yahudu banu qainuqa, ko yahudu bani qainuqa, yahudawan banu qainuqa wanda suka zauna a sharqiyya, wato gabashin Madina. Wasu kuma sun ce wa'incan mutane guda biyu su ne dalilin saukansu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ɗayan ya ce shi zai yi hikima, zai je samu yahudawa ya tattauna da su, ya gana da su, ya kulla hulɗa da su, ya kuma nuna musu soyayya da jibinci, saboda bai san ta inda rana za ta faɗi ba a ma'anar maganarsa. Wato ma'ana, wataƙila ba mamaki wani sa'i Yahudawa ya zama su ne suka ci nasara, mulki yana hannunsu, ƙarfi yana hannunsu, ko in da ba su riga sun san shi cewa shi yana tare da su, to ba za su yi masa illa ba, sannan ba za su taɓa shi ba, za su ci gaba da mu'amalanci, wato mu'amala a matsayinsa na abokinsu. Da haka zai zama majibincinsu, abokinsu tun yanzu, kuma sannan yana nan majibincin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kuma sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayan kuma ya ce, ni ko bari in tafi Yemen, waɗannan nasara wanda suke Yemen, su kuma in ƙulla jibinta da abota da su, saboda in nasara su ne suka ci nasara kuma suka zamanto a dama da ƙarfi da mulki a hannunsu yake, to kaga ba za su manta da mu ba, za a yi da mu, za a naɗa mu, sannan za a sa jama'ar mu. Sai suka ce bari su yi wannan. Shi wannan ya ce bari ya yi da nasara, wannan ya ce bari ya yi da Yahudu. To amma sun yi haka ne a tunaninsu, wato a tsari na dabara, saboda bari a tanadi, in ma wannan to wannan, in ma wannan wannan. In musulmai su ne a sama, to yana tare da musulmai. In Yahudu su ne a sama, suna tare da Yahudu. In nasara su ne a sama, suna tare da nasara. Saboda dabarbaru irin na harkar rayuwa. To da suka yi wannan dabarar, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya. Allah ce, ya ayyuhal ladhina amanu, ya waɗanda suka yi imani, la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya, kar ku yadda ku riƙe Yahudawa da Nasarawa cewa su ne majibintan ku. A'a, ba'duhum awliya'u ba'd, su can asalinsu dama su sashinsu majibinta sashi ne. Ku in kun zama musulmai, mu'minai na gaskiya, to ku haƙura da imanin da Allah ya ajiye ku. In ma kuna ƙasa, in ma kuna sama, in ma ku ne da mulki, in ma ba ku bane da mulki, in ma ba ku ne da ƙarfi ba, in ma an dama da ku, in ma gwamnati ku ce, in ma ba ta ku ba ce, ku riƙe imani ku tsaya a kansa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a riƙe. Don haka la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya, wannan shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani. Ba'duhum awliya'u ba'd, sashinsu majibinta sashi ne. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, wanda duk ya jibince su daga cikinku ya ce bari ya raba kafa, to fa innahu minhum, ya zama daga su. Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwansa da raba kafa. Inna Allah, domin lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala, la yahdi al-qawma adh-dhalimin, bai shiryar da mutane azzalimai zuwa ga tafarkin aljanna inda sun mutu bisa zalunci. Wanda duk ya ce bari ya raba kafa, ko kuma bari ya yi wata dabarbaru a rayuwa, har ya saki tsarin Allah subhanahu wa ta'ala, ya lura da dabararsa da abin da yake shiryawa, ko a siyasarsa ko a tsarinsa, to wannan ya sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya tare da shi. Don haka a tsaya kawai bisa imani. Wanda ba musulmi ba, sunansa ba musulmi ba. Wanda yake musulmi, sunansa musulmi. Musulunci da kafirci suna da bambanci. Wanda ba musulmi ba, ba musulmi ba ne har abada, sai in ya dawo musulunci. Wanda yake musulmi kuma shi musulmi ne har abada, matuƙar yana cikin musulunci, to sai ya riƙe musuluncinsa ya tsaya a nan. Amma ba wannan yana nufin cewa ya zalunci kafirai ba, ko ya zalunci wa'inda ba musulmai ba. A'a, wanda ba musulmi ba, ana masa adalci, ana masa duk abin da ya dace na mutuntaka, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cikin Al-Qur'ani, la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah bai hana ku ba ku yi mu'amala a tsakaninku da wa'inda ba musulmai ba. Su ba su yi ce dole ku bar addininku ba, ba su ce kuma za su kawo tsalle ga harkar gudanar da addininku ba. A'a, suna zaune suna addininsu, suna harkarsu, kuma kuna naku harkar, to Allah bai hana ku yi mu'amala da su ba. Za ku yi mu'amala da su, matuƙar ba su soki addinin musulunci ba, ko ba su ce a tsaye da addinin musulunci, ba su yarda ya ci gaba ba. A'a, ba ruwansu da wannan, ko kuma ba ruwanku da su, ba kuma ruwanku da addininsu. To wannan za a zauna zaman lafiya, ba mai taɓa kowa, ba mai zaluntan kowa, ba mai cewa kowa komai, sai dai kawai ana zaune gari ɗaya ya haɗa, sai a zauna cikin zaman lafiya. Amma kar su taɓa addinin musulunci, kuma kar ku taɓa addinin su, shikenan, sai a zauna a haka. La yanhaakumullah, Allah bai hana ku ba. Amma ku sani cewa maganan jibintansu da zuwa ku jibince su, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd. Allah ce, fatara alladhina fi qulubihim marad,
فعسى الله أن يأتي بهم
Allah subhanahu wa ta'ala ce fatara allazina fi qulubihim maradun, zaka rinka ganin wadanda cikin zuciyarsu akwai marad. Malaman tafsiri suka ce shak, akwai shakka a cikin zuciyarsu, ko kuma raib, shi ma kokonto, akwai kokonto a cikin zuciyarsu game da Allah subhanahu wa ta'ala. Ko na baya aka ce liqaumi yuqinun, wayanda suke mutane masu sakankancewa, ba shakka ba kokonto a cikin zuciyarsu. Wannan sun san cewa babu wanda ya kai Allah iya tsari mai kyau, babu wanda ya kai Allah wani hukunci wanda yake daidai da rayuwar kowa cike da adalci. Amma waɗanda suke zuciyarsu akwai marar rashin lafiya, tashi malaman tafsiri suka ce shakkun, shakka auraibun ko kokanto, ko kuma nifaq ko munafirci. Wanda zuciyarsu akwai wannan, za ka gansu yusari'una fihim, suna kutsawa, suna gaggawa su shiga cikin Yahudu da Nasara, suna mu'amala da su ta hanyar mu'amala da ta kai ta jibinta, suna ba su jibincinsu a kansu, daga suna yin wannan. To wannan in suna yi, ya kuluna suna cewa nakhsha an tusibana da'ira, muna jin tsoro ne kar a wayi gari mulki ya koma hannunsu, ko kuma dama ta koma hannunsu, ko kuma su ci nasara akan musulmai, kamar yadda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul haka ya faɗa akan Banu Qaynuqa, ko kuma wanda wayancan mutane guda biyu su ma ɗayan su ya ce nakhsha an tusibana da'ira, muna jin tsoron cewa kar wata nan a ce abun ya kubuce a hannunmu ya koma hannunsu. To in dama can ba mu jibince su, to ya za a yi? To shine Allah subhanahu wataala ya ce a fatara allazina fi qulubihim marad, wanda duk yake da kokonto ko shakka game da Allah subhanahu wataala, yana ganin cewa arzikinsa a hannun wani ne kawai, in wannan din ya damke ba zai iya samun arziki ba, ko kuma ba za a dama da shi ba, ko kuma ba za a yi da shi ba, ko kuma duniya za ta masa kunci a ganinsa in wani bai miƙa bai buɗa masa ba. Wannan yana da kokonto game da Allah subhanahu wataala. Duk wani wanda yake tunanin sai wani ya buɗa ya samu arziki, wannan yana da kokonto game da Allah. Imanin sa akwai matsala, akwai munafirci ko kokonto ko kuma shakka game da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zuciyarsa. Amma wanda yake da yaqini, ya tabbata cewa da rintsi da kunci da zafi da wahala gaba ɗaya Allah yana sane da su, kawo buɗi da sauƙi bayan an shiga kunci, wannan yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Arziki da talauci, da wadata da talauci, da mulki da rashin mulki da talauci, duk wannan yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ke ba da su ga wanda ya so, ya kuma kwace daga wanda ya so. Babu abin da zai gudana a doron ƙasa sai abin da Allah yake so ya gudana. To wanda yake cikakken imani, yake da yaqini, ya san cewa Allah shine mai wannan. Qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Don haka babu abin da yake samu mutum sai abin da Allah yake so ya same shi. Sannan in arziki ne, ba za ka samu ba yawan neman ka sai abin da Allah subhanahu wataala ya baka. Lan tamut nafsun hatta tastakmila rizqaha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa sahabbai, babu wata rai da za ta mutu face sai ta cika arzikinta. Don haka Allah subhanahu wataala ya tsaida mutane mu'mine su rike imani, su yadda da alqur'ani, su yadda da tsarin Allah subhanahu wataala, su bi shi. Hakan shine samun rabo gare su, kuma shine hanyar tsira ga kowa da kowa. Don haka Allah subhanahu wataala yake cewa waɗanda ba su da imani, ko kuma suke da munafirci a zuciya, ko kuma suke da karancin imani, ko kuma suke da kokonto ko shakka, za ka gan su yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira, muna tsoro ne kar wata ran abun ya koma hannunsu kuma a rasa yadda za a yi. To gwanda mu raba kafa, saboda in yana can muna nan, in muna can yana can, a'a ba zai yiwu ba. Duk wanda yake raba kafa ba zai zama yana da cikakken mutunci ba, ko a gurin kowanne. Gurin wa'incan yana suna ganin sa bai da mutunci sosai, suna ganin sa cewa yana tare da wa'innan. Gurin wa'innan kuma ana ganin sa bai da mutunci sosai, domin yana tare da wa'incan. Don haka kawai mutum ya rike guri guda ya roƙi Allah arziki, wannan shine hanya ta gaskiya. Kuma in zai rike, ya rike imani kamar yadda Allah ya umarni da haka. Don haka Allah subhanahu wataala ya ce fa'asa Allahu an ya'ti bil fath, da sannu Allah yana dabda ya zo da fatahu Makka. In ji tashin malaman tafsiri kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ambata, wasu malamai kuma suka ce fath shine samun buɗi da galaba, wanda musulmai za su samu akan wanda duk ba musulmai ba aw amrin min indihi malaman tafsiri kamar da al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ambata shine jizya wanda za a tsara wa'inda ba musulmai ba shine amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin wadanda suke da shakka a cikin zuciyarsu sai kaga sun tafi suna wato sun zobe cikin nadama za su wayi gari sun zobe cikin nadama game da abun da suka aikata za su yi ta nadama a cikin rayukansu da cikin kawukansu suna ganin cewa abun da suka yi da ba su yi haka ba da ba haka suka yi ba wanda za su zama suna nadama saboda sun riki wa'inda ba mu'minai ba a matsayin majibinta suka take imani mu'amala ita ce ya halatta wato mu'amala ta yau da kullum saye da sayarwa da sauran gaisawa da taimako da sauransu duk wanda za a iya yi wanda ba musulmi ba ka taimake shi kuma sannan bai halatta ba ka zalunce shi wajibi ne ka kula da haƙoƙinsa ba za ka zalunce shi ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauce wa zaluntan wa'inda ba musulmai ba suka gane cewa lallai addinin musulunci gaskiya ne suka yi imani da shi suka ce da lallai shi manzon Allah ne kuma sannan Allah lallai gaskiya ne shine kadai abun bautawa don haka irin wannan mu'amaloli duk wannan sun halatta a musulunci ba za ka zalunci wanda ba musulmi ba ba za ka yi masa abun da ba daidai ba ba za ka yi masa ta'addanci ba kuma in yana son taimako ba za ka iya taimakonsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaki waɗanda ba musulmai ba da abun da yake da shi na hali har suka zamanto sun musulunta saboda ganin irin kyawun ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka duk wanda ya kaucewa tsarin addini ya kaucewa imani to zai nadama daga ƙarshe Allah ya kiyaye mu da nadama na'am
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
الله سبحانه وتعالى ينا مغنى أكن wasu wanda suka koye munafirci a cikin zuciyarsu suka yi rantsuwa da Allah cewa su suna tare da mu'minai suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba za su ja da baya akan imani da musulunci ba sai ga su kuma sun warware abin da suka faɗa ta hanyar ayyukansu suna kuma suna jibintan waɗanda ba mu'minai ba suna kuma ba su sirrace-sirracen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai Allah subhanahu wataala ya bayyana su to shine sai mu'mine suke mamaki shine Allah yace mu'mine suke fadi wa yaqulu alladhina amanu mu'mine waɗanda suke cike da imani in suka ga wani yayi aiki irin wannan sai su rinka mamaki ko a yanzu a zamanin idan aka ga wani yayi kusa cikin wata harka wacce bata dace ba kwata-kwata ta mu'mini yayi ko kuma ya kulla mu'amala da wasu mutane waɗanda ba gaskiya suke so ba a duniya ba adalci suke so ba kuma ba tsari suke so na tausayin ɗan adam ba to idan aka ga ya kusa ya shiga cikin mu'amala da su sai ga mu'mini suna mamaki ha har da wani ma wani ma yanzu yana ciki to haka nan ya faru tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka rantse gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suna tare da shi suna tare da mu'minai kuma su mu'minai ne sun yi imani to sai gashi kuma sun wayi gari suna warware wannan rantsuwa ta su ta hanyar yin abin da ba shine ba to shine mu'mine suke mamaki suke fadin irin wannan magana inda Allah ya hikaito maganar su a cikin Al-Qur'ani Allah sai wa yaqulu alladhina amanu wadanda suka yi imani na gaskiya za su dinka cewa ahaulai alladhina aqsamu billahi jada aymanihim innahum la ma'akum yanzu wa'annan ba su ne ba wa'inda suka yi rantsuwa ta gaskiya tsakaninsu kuma rantsuwa da Allah suka kai makula wajen nacewa da cewa su lalle rantsuwan nan da suke yi suna tare da ku cewa su suna tare da ku ba su ne suka yi wannan ba Allah ya habita a'malu ina ai ayyukansu sun riga sun yi muni sun rushe sun lalace saboda me sun zaɓi wani abun da ba shi Allah yake ayi ba sun ɗau wani abu daban sabanin abun da Allah yake ayi habitat a'malu ayyukansu sun lalace sun rushe Allah bai son ayyukan fa asbahu khasirin saboda haka suka wayi gari suna masu asara tababbu wanda ba su da abin da za su samu a gurin Allah domin Allah subhanahu wataala ya mai da aikin su haba'an mansura wato kura abin shekewa wanda babu wanda zai iya kamo wannan kura din ya ce ya tara ta ta zama aiki, saboda sun saba da abin da Allah ya ce ayi. Duk wanda ya saba wa tsarin Allah, ya saba wa hukuncin Allah, ya saba wa shari'ar Allah bisa ganganci yake jayayya da ita, ya ga ko wani abu sabanin ita, to wannan zai asara rayuwarsa ta duniya, haka kuma asara rayuwarsa ta lahira. Allah kiyaye. Na'am.
Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة
Allah subhanahu wa ta'ala yana tsawa ga mu'minai, kar mutum ya yarda ya yi imani ya dawo ya koma ya bar imanin, saboda kawai tunanin wani abu na biyan bukata na rayuwar duniya. Addinu ra'sul mali fastamsik bi fahru bi dinika akhiral buljani, addini shine jari na gaskiya wanda ya dace ya zama wajibi a kanka ka yi riko da shi, riko na gaskiya. Idan wani abu ya rincaɓe, to ka gudu da addininka ko da ƙarshen garuruwa za ka je, ka tabbatar cewa addininka kana riƙe da shi. Kar ko talauci ya motsa mutum ya ce ya fasa addini, saboda a cikin addinin an ce kaza haramu, kaza haramu, kaza haramu, sai ya manta da yawan rahmar Allah, kuma da ya rinƙa cewa kaza halal, kaza halal, kaza halal. Duk mai son ya saki addini baya yi wa addinin musulunci adalci, sai ya rinka tino wasu abubuwa da Allah ya haramta don maslaharsa, amma sai ya rinka tino su iya kawai abin da yake gani an ce haramu, an ce kaza, an ce kaza, an ce kaza. Ba zai tuna cewa me yasa aka ce haramu ba, ba zai tuna cewa yaya kuma Allah ya halatta kaza da kaza da kaza da kaza. Babu wani abu a rayuwar dan adam da Allah ya ce kar a yi face sai ya zama rashin yin shi ne maslaha a rayuwar dan adam, ko ga lafiyarsa, ko ya gano, ko bai gano ba. Ko babu wani abu a rayuwar dan adam da Allah ya ga cewa ya dace dan adam ya ji daɗi da shi, wanda kuma jin daɗin zai zamanto babu cutarwa, babu cuta, face Allah ya halatta shi ga dan adam. Saboda haka ba kawai sai mutum ya rike iya gefe guda ya ce kawai saboda kaza da kaza da kaza, saboda haka ba zai iya wannan ba, ya rage shi ba mai zafi ba ne. Wani zaka ji ya ce shi addininsa ba na zafi ba ne. To menene zafi a addini? A je a yi sallah biyar ne, in an kira sallah a yi ta a kan lokaci, a yi ta a cikin jami'i, sai ka ji ya ce a shi in an yi a ofis ba karwa ba, in yayi a ofis ɗinsa shi kadai dole ne, sai ya je ya shiga cikin jama'a shi abunan bai yi abunan ɗinsa ba. Duka wannan tambis ne na shaidan. Shaidan yake raya masa cewa ya zauna a ofis ɗinsa ya yi sallah shi kadai, amma ya manta cewa da gobara za ta tashi a gidansa ba zai ce bari ya je ya kashe shi kadai ba, yana jiran wasu su taimaka masa wajen kashewa. Don haka bai haɗu da su ba kuma a masallaci, don haka suna kokwantonsa yaushe yake jira kuma su zo su yi kaza. Duk wani abu na taimako da rauni da zai faɗi yana cikin tafiya ko yana fitowa kofar gidansa sai ya faɗi, jira yake bayan Allah makwartansa su zo su taru su daga shi su kai shi asibiti. Haka idan ya rasu jira yake su zo su taru su yi masa sallah su roƙa masa Allah gafara. Amma lokacin sallah yace a masallaci a ofishinsa zai yi shi kadai, ko a ɗakinsa zai yi shi kadai, ko a falonsa zai yi shi kadai. Wancan fitowa masallaci kuntatawa ne, yana cewa manzon Allah cewa kuntatawa ne. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa makahu cikin duhu wanda yake nesa da masallaci, kana jin kiran sallah, yace ina ji, yace to ka ansa kiran sallah ka tawo masallaci a sallan jami'i tare da kai. Wannan kuma yana zaune da lafiyansa karau, da falo da Allah ya hore masa, da mota da Allah ya hore masa, da kaza da Allah ya hore masa, saboda haka sai ta bari ya zauna. Idan yayi sallar shi kadai yana zaune a gefe, sai ya ce to a kunna masa TV, in lokacin labarai ne zai ga labarai. Awa guda yana zaune yana jin labaran duniya. Idan an gama labaran duniya, to yanzu yana so ya shakata, saboda ya ini a ofis, saboda haka bari ya shakata. A kawo kasassunan nan na ƴan mata suna rawa, ko kuma na wasu abubuwa suna sumbata, namiji yana sumbata mace, mace tana sumbata namiji. Ga matansa ya kasa, matan sun kasa gane manufarsa, shi ya kasa gane ina ya kamata ya yi da su. Saboda haka yana nan an girka TV na kallon irin wa'innan batsarin, ba na kallon alkhairi ba, ba na kallon wa'azi ba, ba na kallon karatun alqur'ani ba, a'a na kallon batsane, saboda zai shakata. Ya ini a ofis, a ofis din yayi sallah, yayi azhar, yayi la'asar, saboda haka ya dawo gida. Kuma da yayi raka'a hudu tsuran su shikenan, sai koma ya rungumi abin da yake kallo, ko jarida ko wani abu shikenan. Sai ran kira la'asar yana jiran masu jami'i su je su jami'i a masallaci. In rana ta yi ja sai ya tashi ya sake abun nan, shikenan rayuwar kenan. Wai shi ba mai zafin addini ba ne, baya zuwa a zauna tarawihi, a shi ba da zafin addini, ba maganar tarawihi, shi ba mai zafin addini ba ne. Wasu sifa na addini duka wannan, shi ba mai zafin addini ba ne. Aka ce masa manzon Allah haka yi, in ka yi wannan abun ba wai ka taɓa haƙƙin wani ba ne, a ka ladabtar da kanka bisa tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce a shi ba da zafin addini. Kuma da ka an ɓata abubuwan da wasu irin sunaye wadda wasu maƙiya addini suka jefa wa abun, saboda haka shi ma sai ya karɓa ya riƙe. Don haka shi kullum abunsa cikin sauƙi yake yi, shi yana yi ne cikin sauƙi, amma yana jira Allah ya bashi abinci da safe, ya bashi abinci da rana, ya bashi abinci da daddare, ya bashi tuba in ya buƙaci sawa, ya bashi lafiya, kar Allah ya kai shi asibiti. In da ya ji ɗan ciwon kai ko mura, ce ya Allah ba ni sauƙi, ko in wani ya ce masa Allah ya baka lafiya, ce amin. Duka wannan kai yana so Allah ya masa. Amma shi kuma je ka masallaci kai sallah tare da jama'a, a shi ba mai zafin addini ba ne, amma mai zafin son Allah ya bashi lafiya ne, mai zafin son Allah ya bashi ruwan sanyi ya sha ne. In zai sha ruwa sai na sanyi yake sha, saboda haka yana buƙatar Allah ya hore masa ruwan sanyi. In zai karya da safe da koyi da nama yake karyawa, Allah bai ce shi ba mai zafin riƙe arzikinsa bai ba wa mutane ba ne, a ya watso maka ci nama, ci koyi, ci kaza, amma yi nafila, a shi ba mai zafin addini ba ne. Lafziti kenan. A shi ne abu na ƴan murji'a. Saboda haka shi ɗariya kai ni bana abu na zafafawa, shi yana sauƙaƙawa ne. Saboda haka yanayin murji'a ya shiga ransa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsarikum, ai Allah bai dubi zuwa ga sifofinku, baya dubi zuwa ga jikinku. Saboda haka kawai addini za ka iya ɓuya kawai ka yi, don haka in yi sallah ta ofis ma waye san na yi. Ai wannan ma ya mafi, sai in ya ga dama ma zai tawi da yace ya fi ikhlasi ma, saboda sai da ya rufe ofis din yayi, ko kuma sai da kuka je kuka taru kuna yi. Saboda haka sai shaidan ya jifta masa cewa taruwanku ba don Allah bane, barin gemu da kai ba don Allah bane, kayi ne don mutane su, duk wasu abubuwa na addini. Sai gaba ɗaya sai shaidan ya rinka gaya masa cewa a to in ba kai ba, ai nuna addini kake. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi. Sallan jami'i yake fita duka wani abubuwa, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na kusa in zauna in umarci wani ya ja sallan a yi sallah, in kalli suwaye ba su zo ba, in zagaya da mutane, in dau mutane in ce a rinka ƙona gidajensu, saboda su sallan jami'i guda ɗaya. Saboda haka wannan shi ne zafi, wannan tsari ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan imanin mutum ya zo rauni, to shi ne za ka je na ta faɗin irin waɗannan abubuwa. Saboda haka in a siyasance ka gaya masa tsarin addini, sai ce a kai ba ɗan siyasa ba ne, amma almajirin addini ne.
kai kuma ba almajirin addini ba, in a siyasa na saurare ka ka gaya mu, kai kuma sai ka saurari a ɓangaren addini, saboda addini shi yana gina lahira ne, kai kuma ta tsarinka yana gina duniya ne, in ba a mai da hankali ba ba zai zama ya gina duniya da lahira gaba ɗaya ba, sai in an yi shi bisa tsarin addini. Saboda haka kowa sai ya saurari kowa, sannan a yi aiki bisa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake jawo hankalin mutane da su guji ridda, su guji komawa zuwa ga kafirci bayan Allah ya tsere da su daga kafirci. Allah sai ya ajiya allazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, man yartadda minkum an dini, wannan sashin mutane sun yi ridda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, hankali ya tashi, dama can sun ɓoye munafurci kafin su shiga musulunci, amma wanda musulunci ya wanzu a cikin zukatansu ba sa tafiya gare da shi. Yasa sarki An-Najashi ya tambaya, wai mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙaruwa suke ko suna raguwa? Aka ce masa ƙaruwa suke, ba sa raguwa. Duk wanda ya shiga musulunci baya fita, inda ya shiga da kyakkyawan niyya to baya fita. Saboda ya ɗanɗana daɗin sallah, azumi, sauran abubuwa, ya ji shi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, duk ya yi sallah, sallah tsakaninsa da Allah, to zai samu nutsuwa a cikin rayuwa, ko me ake ciki hankalinsa yana kwanci. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man yartadda minkum an dinihi, wanda duk ya juya baya daga cikin ku ya bar addininsa, to ya sani fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, Allah zai zo da wasu mutane, yuhibbuhum, yana son su shi Allah, wa yuhibbunahu, kuma suna son su, azillatin ala almu'minina, masu kaskantar da kai game da mu'mine, in sun ga mu'mine suna masu tawazu, suna masu son su, duk girman mutum in ya ga mu'mini dan uwan sa sai ya dawo daidai da shi, a zo a zauna a fara masallaci tare, a yi itikafi tare, a ci abinci tare, alhali babban mutum ne. Azillatin ala almu'minina kenan, a izzatin ala alkafirin, masu nuna izza da buraya da jin cewa a su ba sa karban gaskanci, in kafirai suka nuna musu cewa su su ne, a ba sa karban gaskanci, sai ta duk abin da za su yi kulewa suke yi, idan neman kuɗi ne ko sana'a ce ko karatu ne ko menene suke yi, sai sun kule yadda ya kamata su yi. Saboda kar su karbi kaskanci, ba sa son, ba sa bukatan kaskanci, don haka shi yasa sai sun je makura, in sun dire shikenan, ba wanda ya ce shi su ba su bane, a su ma su ne, sai dai su ba sa nuna haka in a tsakanin su da mu'minai ne, amma in a gurin masu girman kai ne, to su ba su je da izza irin wadda Allah subhanahu wataala ya musu. Daga in duk abin da su suna dagewa, su juye, suna taimakon, suna neman taimakon Allah, suna addu'a har sai sun kai ƙarshen abu, in sun kai ƙarshen abu to shikenan, ba mai bude baki ya ce musu su ba su bane, sai dai su ba sa cewa kansu su su ne in a gaban mu'mine suke, amma ina gaban wani mai dagawa ne makin addinin Allah, to a kai sai ka san ni waye, wannan sai a gaya masa haka, saboda mai zai yi wa addinin musulunci dagawa, a sai a nuna masa shi ba kowa bane, tukunna da saura in mutum ya taba addini, amma ina tsakanin zama na addini da 'yan uwantaka ne, a ba sa jin su wasu ne. Saboda haka a izzatin ala mu'minina a izzatin ala alkafirin, yujahiduna fi sabilillahi, suna jihadi don daukar kalmar Allah, ba sa wala yakhafuna lawmata la'in, ba sa tsoron zargin mai zargi, in sun tsaya akan addini ba sa jiran wani ya yabe su ko wani ya zarge su, tsakanin su da Allah suke, in suna gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah ko jihadi don ɗaukaka addinin Allah, ba sa jiran wani ya yabe su ko ya kushe su, a'a kawai su tsakanin su da Allah bisa tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina su akai. Allah ya ce wannan ba ƙaramin rabo bane, a ce mutum ya tsaya baya tunanin tsoron zargin mai zargi illa kawai tsakaninsa da Allah yake yin abu, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wannan falala Allah ne, Allah yake bada ita ga wanda ya so. Idan ba Allah ya ba mutum falala ba da ya fara sai tuna ta kai, to yanzu in aka kore ni a aiki, to ya zan kuma ga yaya ga mata, in ka mutu ba ya za su mata da yayan, nan kore ka a aiki ba kana na rayuwa, to in ka mutu kuma ba baka na rayuwa gaba ɗaya ma ba alamar shi kuma ya za a yi. Saboda haka za ka kafu da lamata rayu, arziki a hannun Allah yake, shi ke ba da shi, kai dai kawai abin da yake gare ka al'akhdhu bil asbab, ka yi abin da ya kamata a yi kafin a je gurin, eh ka yi shi ke. Ni matsala ta shi ne gaskiya, ka ga yanzu kwanan nan aka naɗa mu shi ne, ni yanzu ka ga abin sai a bi shi a hankali, addinin musulunci nan tunda ya ce komai sauki ne, wai shi ma ya zama malami zai fatawa, amma ba komai bane ba, kare kwanan nan aka naɗa su yake, shi ne kawai. kwanan da aka nada su kuma a zuwa ja da baya shi ne abunan wallahi in ka rike gaskiya wanda nan aka shakkan ka yake ko ba zai iya tube ka ba da izinin Allah in ka rike gaskiya ba cuta ba cutarwa ka rike gaskiya ka gani wanda yake jin cewa in ya ji wannan labarin to ya gwada ya gani ka rike gaskiya in ka gane cewa wani ayi tankaɗe da shi can a jefa shi can to da ba ko gunuwa gindinsa da shi aka hada lokacin da su wani za su yi gangila nan ma sun ba shi percentage kaza ya karba ya abuna to yanzu sai ya zo kuma ya ce bari ya bude baki ya faɗi gaskiya a ina za ka faɗi gaskiya ba gaskiya aha ba zai yiwu ba nan kawai sai a ɗan girgiza ka ana girgiza ka sai ga mutum da kansa ya tunkule ya faɗi. Amma idan ka tsaya da ikon Allah kana neman taimakon Allah ka tsaya akan gaskiya babu wanda zai iya zuwa ya ci baka babu sai an gama mutum an fito ana hazuwa ga assalamu alaikum wanda ya mutum da kai ɗazun nan yana jan ido yana zucewa mu ga bayansa mu abin nan wallahi in yayi karo da kai sai ka ji ta assalamu alaikum jikinsa yana rawa ba zai iya ba. Allah subhanahu wataala ya kawo masu kariya sun kare ka saboda ka rike gaskiya in tsakaninka da Allah kai yana ganin ka ce assalamu alaikum sai ya juya ya kuma muka ga kana masa sallama ha na masa sallama ne don kai dai kawai abin nan kare gane mun sai yi ba haka abin yake saboda haka in ka rike gaskiya Allah subhanahu wataala shine zai kare ka addinin musulunci Allah shike kare shi amma kai ka rike gaskiya tsakaninka da addini tsakaninka da Allah subhanahu wataala hakan kuma bai yiwuwa sai ta hanyar yin addu'a da yawaita addu'a in kana yin addu'a kana neman taimakon Allah subhanahu wataala sai Allah ya baka dacewa shikenan duniya sai ta zama ta yi sauki a gare ka in an samu falillahi alhamdu in ba a samu ba shikenan duk abin a hannun Allah yake in Allah ga dama kuma sai ka samu ba tare da wani ya ma gori ai mu ne muka bashi ba da ba don mun bashi ba da bai samu ba a'a kar kowa ya bayar duk mai bayarwan kar ya bayar in yana jin cewa shike bayarwa Allah subhanahu wataala shine mai bayarwa ba tare da ya ma gori ba ka tambaye shi ya baka gobe ma ka tambaye shi ya baka jibi ma ka tambaye shi ya baka in arzikin ka yazo ta hannun mutum kuma dole sai ya fito da shi kawai ya bayar ya zai sai kai duk abin da kake so da arzikin ka na halal babu wani maula babu komai ka rike mutuncinka Allah ya kare ka sannan kuma arzikin Allah ya kawo shi saboda ka sai kai abin da kake so in tubabi ne ka sa wanda kake so in mota ne ka shiga wanda kake so in gida ne ka yi irin wanda kake so da arzikin Allah subhanahu wataala kuma kana godewa Allah kana nafi ne a cikin gidanka kana cikin mota kana tasbihi duka wannan daga Allah ne amma ka tsaya ka ce bari mu yi dan dabara a samu kaza tukunna sannan insha Allah da in na kai shekara 50 ko zuwa 60 ni ma da zan zunci addini ba za ka iya ba saboda haka rike gaskiya dalibin jami'a tun kana dalibi ka zama mai gaskiya ka mai tarbiya ka zama mai ladabi ba ka rena manya ba ka dagawa kana rike da gaskiya wallahi kana zaune za a zo a neme ka kuma mutane sai sun yi ta akan ka in kana rike da gaskiya ka ja yadda ake wahalan aikin nan ko wallahi sai an zo ana neman ka da izinin Allah saboda me tunkudo su Allah ne zai tunkudo su zo gurin ka sai ka ji ana labarin ka wani in ka rike shi ka sashi a guri kaza wallahi zaka ga gaskiya sai ga wanda baya aikata gaskiya ma yana son mai gaskiya don ya rike masa gaskiya saboda haka ga a je a nemo wani ku nemo wani a ba shi appointment za a masa interview ne wani interview amma mu an gaya mana halinsa an abuna shi kenan kai za ka appointment san ka karbi wannan appointment din kafin ka je ka gama shawari ka zo kai documentation sai ga wani kuma appointment ai company kaza ma sun ji ka sannan ma'aikata kaza ma ta ji ka duk baka sani ba Allah nake ta tunkudo masu kana zaune saboda me kana rike da gaskiya kana tasbihi kana ambaton Allah tun kana dalibi kake cewa ya Allah ba ni dacewa ya Allah yi hamun asiri duniya da lahira Allah ya karbi wannan addu'a tuntuni kana rike da gaskiyarka saboda haka sai Allah ya ruwa ma asiri ta inda baka tsammani amma wani mutum sai ya ce ni dabara zan yi ina so a sanni saboda haka in ba an san ka ba ba za a iya kaza ba nawa ne aka san su suna nan wanda ya san su ma ake so ya san mutanen shi ma yakan samu ƙarshe kaga ya zama abin tausayi so kake wane ya san ka to shi din kanta wata nan za ka ya zama abin tausayi shi da kake so ya san kan tukunna amma in kana son Allah ya san ka har abara ba ka taɓa ganin Allah ya zama abin tausayi ba sai dai ya fi tausayin kowa to ka so Allah ya sauka mana ya san ka ya san da kai in fa Allah ya san da kai to shi Allah subhanahu wataala nan da ya san da kai yace yana son ka to sai ya ga wa mala'ikun sama gaba daya sai ya ku mala'ikun sama ku ga wa dukkan mala'ikun sammai bakwai din nan wane dan wane ina son sa kuma na yadda da shi sannan ku ruba masa asiri sannan ku gaya malaikun kasa duk duk shi aiki a kasa ku ce wane dan wane Allah yana son sa shi la ake yi daga sama ce ya ku malaiku da na sama da na kasa ku ce da Allah da kansa ya ce yana son wane saboda haka duk mutumin kirki ya so shi shikenan sai da kaga kawai mutane suna son ka wani abun ma sai kaga baka shirya ba sai kawo takardunka za mu tafi da shi sauran abun kawai sai Allah ya turo ma wani babban mutum shi ya zo yana ma hidima ba sai ka kai takardar ba shine zai zo ya karba ya kai kuma shine zai kawo takardar kana zaune a gida ya kawo appointment later din shi kenan Allah ne ya aiko shi yi wannan aikin saboda haka a rike gaskiya a rike amana a rike addini kar a yi zalunci kar a yi zalunci kar a yi ha'inci kar a yi gaggawa a cikin rayuwa dalibai matasa kar a yi gaggawa a cikin rayuwa kowa ya tsaya inda Allah ya tsere shi amma a yi addu'a kullum ka zama kana mai addu'a kana neman dacewa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma a kyautata wa iyaye a kyautata wa iyaye duk abin da kake kar ka manta da mahaifiyarka kar ka je kana dagawa wa mahaifiyarka haka mahaifinka kar ka manta da shi in kuka yi kewayen abubuwa insha Allah ta'ala za ku ba da labari in muna nan za ku biya mana in ba ma nan za ku biya wa yansu in sha Allah ta'ala wallahu ta'ala alam an kare sai na inna ma waliyukum Allah ko ban kai wannan karshen ayan ba zalika fadlullahi yutihi man yasha Allah ce wannan falalan Allah ne Allah yake bada shi ga wanda yake wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne alimin kuma masani ne da duk abin da kowa yake duk abin da wani Allah ya sani Allah ya azurta mu da ikhlasi Allah ya ba mu ikon yin aiki domin sa wallahu ta'ala alam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala lalle wannan mulahaza ce mai muhimmanci ba wai kawai mutum in yi alqur'ani a masallaci shikenan sai zai dauka ya bude ya jira ba a ba ai wa alqur'ani alkafura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa sai da malaika jibril ya koya masa karanta kowace aya saboda haka sai ka je ka koyi karatun kowace aya a gurin wanda suka sani kaga su alarama abdul basit sai ku sai mutum ya je ya same su kasirin su alarama malai su duk suna nan sai mutum ya same su su karantar da shi alqur'ani yadda Allah subhanahu wataala ya saukar da shi gurgurdon iko dan suka karantar da mutum to mutum ya samu daman iya karantawa wajibi ne a ware lokaci don karatun alqur'ani wani zaka samu shi kawai rayuwarsa gaba ɗaya ba lokacin karatun alqur'ani ba lokacin koyon karatun alqur'ani wani ko zai ce shi ya wuce shekarun ai in dai ba ka mutu ba ka wuce shekarun ba in ka ga kawo shekarun to baka doron gasa ke amma in da kana raye ka gano cewa kai ba ka iya karatun alqur'ani ba to ka je ka koya wani zaka samu har fatiha baya karanta ta yadda ya kamata ba sallah ku ce da fatiha sai an iya karanta fatiha kafin sallah ta karbu la salatu liman lam yaqra bi fatiha fil kitab wanda bai karanta fatiha yadda take ba kaman bai yi ta bane saboda haka jama'a ko mutun ya tsoho ko shekara nawa yake da shi yazo ya karanta karatu saboda haka wajibi ne wannan ina tuna mahaifinmu ya taba cewa in zo mu koyar da shi karatu in zo mu koyar da shi karatu ni ne dan auta ba gaba daya a gida dan a lokacin da yake cewa in koya masa karatu ya ci shekara 80 a duniya haje can koya masa karatu saboda haka wannan a lokacin ma ni ban yi karatu ko har yanzu ma duk haka ne amma dai sare-saren da duka to wannan yana nuna ma cewa ba a girma wa karatu kuma yace mu in naga kaya a hannunsa da hannun malaminsa ai da hannun malamina malami na mai koyar da ni karatun alqur'ani in na gan sun je su biyu ga kaya a hannunsa ga kaya a hannun malamin yace in karbi kayan malamin in bashi da na kuma na duka ban manta da wannan wasiyar Allah jazakumullahu khairan wa rahimahumullah
ai in dai ɗalibin jami'a ne ko higher institution
yana da dama tun a lecture ne za su yi munakasha da malamai a ilmance ce ga wannan abin da ya tana da akwai constitutional law masu karanta law suna karanta constitution da ka'idodi da meye da sauransu duk wannan to tun a wannan lokacin za su yi magana a cikin aji cikin ilimi tun ya tabbatar yana da hujjoji dama tashiyarin institution akwai freedom da kowane ɗalibi yake da shi freedom ba wai wanda mutane suka yi misinterpreting ɗinsa suka ɗauka freedom shine mace ta fito tana yawo tsirara shi ko zai iya yawo kafada da kafada ya taimace ya rike hannunsa ta rike hannunsa saboda suna university ko suna wani college ko kuma wani abu wannan shine suka ɗauka freedom ba freedom shine ka je library kai consulting littattafai ka karanta wannan you have all the necessary freedom a gaban malami ka presenting kanka ka ce a ni kuma na ga malam kaza kaza shi ma kuma abu nan ai magana ta ilimi ai munakasha ya san akwai shehin tafsiri wanda muke munakasha da shi akan tafsiri akwai lokacin da an taro su littattafan tafsiri sun kai 30 muna munakasha ni din nan da ban san komai ba a tafsiri na rike ra'ayi guda nace a yadda za a yi da ayan kenan wallahi babban shehi ne ya dan Sheikh Muhammad al-Amin Shangidi wanda ya rubuta Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an kuma a lokacin shi farfesa ne a tafsiri amma yace kai ra'ayin tsahir din nan lalle shi zamu bi duk gaba da sai aka dawo aka dau wannan ra'ayin a wannan lokacin wannan dacewa muka yi kai ba wai an abu ne ya tsine daga Allah amma kai na kawo shi ne babin misali yanzu cewa zaka iya yiwo karatu ka zo ka bijiro da shi a cikin aji a hado da wannan a abu nan yawa saboda haka wannan shine gaskiya abin da ya kamata mu rinka yi so wa'innan dalibai din sai su kawo sai su je su karanta da hujjoji sai su zo da shi gaban malami sai su ga abin da yake sannan kuma ga imanin su nan wannan shine abin nan kuma sannan ga hakikanin ma abin da yake shi kansa malamin yana cikin hatsari kuma ko kristiyan ne malamin yana cikin hatsari a ce bai yadda da addininsa ba a ce ga wani doka ta fi addinin da yake cikin bible mutum ya yadda da wannan yanzu a ce constitution ya fi bible ba mu yadda da kristoci ba su yadda da wannan sannan balle kuma ce wai constitution a hada shi da maganar qur'ani don duk kristiyan kwarai ba zai yadda da wannan dokar ba duk kristiyan kwarai don ba zai yadda ga wata doka nan da mutane suka yi tafi abin da ya karanta a bible wannan kristiyan kwarai ba zai yadda da wannan sai dai ba kristiyan kwarai bane haka kuma duk musulman kwarai ba zai yadda da wannan ba yawa wannan shine abu nan Allahu a'lam wannan ya zama zulbaladai in ji malaman fuqaha wato malamai fuqaha suka ce wannan shine ma'abucin gari biyu idan ya tafi Bauchi shi dan Bauchi ne inda iyalinsa a can ya tafi da iyalinsa can to ba zai yi kasaro a Bauchi ba da ya shiga Bauchi shikenan kawai ya zo gida haka nan idan ya taso daga Bauchi yana zuwa Gombe ya zo gida nan ne mahaifarsa kuma biladul Islam ne Gombe garin musulunci ne tutar Shehu Usman bin Fodio ne ma aka kafa garin nan da ita mai girma sarki Bugoyi Royal saboda haka ashe garin musulunci ne Gombe wasu kan ce ba za su yi kasaro a Gombe ba in sun dawo tunda aikin su ya koma Bauchi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasaro a Makka da yake Madina da yazo Makka ma kasaro yayi a to me yasa yayi kasaro a Makka ya kamata a binciki malaman fiqhu a gane bayanin da malaman suka yi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasaro a Makka ne saboda Makka biladul kufur ne lokacin da ya fita daga Makka Allah ya tashi a Makka amma garin kafirci ne an kore shi ne ya gudu da addininsa duk garin da ka kaurace masa kai hijira to ko ya dawo garin musulunci kibiyar musulunci in dai kai ka gudu a garin ka bar garin ka zama dan wani gari to in ka zo wannan garin kasaro za ka yi shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasaro a Makka ba wai shine hujja na dan Gombe in ya samu kanta a Bauchi ran da yazo Gombe saboda yana aiki a Bauchi ko iyalinsa tana Bauchi shikenan yazo Gombe sai ya ringa yin kasaro ba wannan magana ce marjuhi ba ta da karfi wannan magana ne magana mai karfi shine zai yi sallan kasaro ne kawai a hanya tsakanin Gombe da Bauchi in kasaro ya kama shi amma iya shiga Bauchi in iyalinsa tana Bauchi to shikenan ya zama dan gida zai cika sallah iya zuwa Gombe garin da aka haife shi ga iyayensa ga danginsa ya zama dan gari zai cika sallah nan ma amma a hanya tsakanin Gombe da Bauchi shine hukuncin zubaladai ne kenan in ji malamai wallahi ta'ala Allah ya tsare mu da
yana harbin tsaye shi karshe sai ya ga wani ya yi kuma to shi harbin sanannan ko kuma ya kari
ya ga mani ya fito? Idan mani ya fito mutum mani malaman sun yi bayanin yadda yake fita ruwa ne mai tunkuna lokacin fita saboda haka zai wuya a ce mani ya fito wa mutum ba tare da ya sani yawa idan kuma har kawai zuwa ya yi ga mani a cikin tufafinsa ba mamaki ko ba a yanzu ya fito ba in kuma a yanzu ya fito yake gani to wannan azuminsa bai kare ba saboda azuminsa ba ina nufin azuminsa bai kare ba ba kafara a kansa amma wannan azumin ya kare zai biya ɗaya ne kawai bayan Ramadan duk lokacin da mani ya fito wa mutum da rana in dai ba ta hanyar mafarki ba amma in ta hanyar mafarki ne azuminsa yana nan bai kare ba saboda kan ta hanyar mafarki ne wannan mutumin bai sani ba to shikenan haka kuma idan har kawai mani din fita yi ko kuma tasalsulin mani yake yi to shi ma azuminsa bai kare ba azuminsa yana nan azuminsa yana nan kuma zai bai ma kare ba balle ya yi ramuwa yawa wallahi ta'ala hatta na bayan da nake faɗa ba inda azumin sai kare don kawai ya gama ni bai san fitansa ba ya gama ni a jikin tubabinsa ko a al'auransa wannan babu abin da ya shafi azuminsa wallahu ta'ala alam wannan shine abin da ya kamata na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja sallan tarawih a masallaci na tsawon kwana uku ya fito sau uku yana yin sallan tarawih daga nan ya dakatar ya je na fitowa saboda kar a wajabtawa al'umma wallahu a'lam ba maganar azumi za mu tambaya ba ya aka yi mai fitar rungume shi ba da sanin sa ba saboda haka mu wannan muke jira ya zo ya mana bayani yawa eh ta baya ta zo ta rinka wuce mutane sai shi ta zo ta baya ta rungume shi sai zo ya mana bayani yanzu kamar irin malami tu yana tafiya mace ko wace mace ta gari ne yanzu za ta zo ta rungume shi ta baya ko ta gaba ko ta ina ne ma to in dai har ka ga mutum kan mace ta zo ta baya ta rungume shi ai da walakin goro amiya saboda haka ba magana azuminsa mu muke yi ba mu muna maganar ne ya aka cin rungume shi ya zo ya mana bayani yawa in ya mana bayani in mun gamsu sai mu je ga maganar azuminsa nan kuma wallahi a'lam musamman masu rashin lafiya duk gidan kusan ya faɗa cewa suna rashin lafiya muna fatan Allah ya ba su lafiya dukan gaba ɗaya da wa'inda suke da larurai da mai maganan tsarin kwance muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ba shi lafiya Allah ya ba duk wanda suke da irin wa'innan matsaloli lafiya dukan mu gaba ɗaya Allah ya san buƙatunmu muna roƙonsa bi asma'ihil husna da sunayensa masu kyawu muna fatan Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi Allah ya sanya alkhairi cikin abin da ya biya mana na buƙatu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم اغفر لنا امورنا واستر عوراتنا وامن رؤاتنا اللهم استر عوراتنا وامن رؤاتنا abinda Allah yake rabawa a cikin wannan wata mai albarka Allah ya samu samu na daga cikin yantawa yanta buyaye daga wuta zuwa aljanna da zafara da rahama Allah ya samu da iyayenmu muna daga cikin wanda suka samu Allahumma aatik riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minan nar fi hadha ash-shahr al-mubarak innaka samiu qaribu mujibu da'awat Allahumma qatim lana min khashyatika ma tuhdi bihi baynana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك